نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه، عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكان قدياتا تبتغى الله وبنجد انت لكي واندي قار رايا مؤتكم وانا يمتي نلهدي بير قوات الرملانة هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447, wanda ya daidai da 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, daura daga Ladima Road, Angwari, mi jihar Kaduna, a wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani na watan Ramadana a cikin wannan masallaci, inda muka kwana a sura ta 3 a jerin gwanan surorin Al-Qur'ani, ita ce suratu Ali Imran. Jiya mun kwana a shafi na ko kuma ayata 49 a jerin gwanan tafsirinmu na wannan shekara. Wannan shine majalisi na 7, za mu tashi akan ayata 50, inda Allah madaukaki yake cewa:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت أنت واتبعنا الرسول آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير الماكرين
الله سبحانه وتعالى ينا با منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم لابار النبي عيسى بن مريم شيك ومنزن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا كرنتا والأمنسا ساقن دا الله يسوكر مسا أكن كسا النبي عيسى بن مريم كسنتورتي و siffa ce wanda annabi Isa dan Maryam yake gaya wa banu Isra'ila duk abinda mutum ya ci idan ya zo gaban annabi Isa dan Maryam zai ce yanzu da ka fito daga gida tuwo kaci ko kaza kaci ko kaza kaci Allah subhanahu wa ta'ala cikin mu'jizar da yayi wa annabi Isa dan Maryam yana fadi ga mutanansa ababan da suka ci a gidaje wannan aya ce don banu Isra'ila su ƙara yadda da annabi Isa dan Maryam cewa lallai wannan bawan Allah annabin Allah ne in ba dan Allah ya sanar da shi ba ba yanda za a yi ya san me kaci har ka zo gabansa yana gaya maka ga abinda kaci sai Allah yake bayani a harshen annabi Isa dan Maryam yace wa musaddiqan lima bayna yadayya ni annabi Isa dan Maryam ina mai gaskata abin da yake gabana min at-taurati na at-taura tunda annabi ne daga cikin annabawan banu Isra'ila duk da Allah ya bashi injila to akwai wasu dokoki na at-taura Allah ya ba annabi Isa dan Maryam dama aka caccanza su shi sa yace ina mai gaskata abinda ke gaba gare ni na at-taura inji Allah subhanahu wataala a harshen annabi Isa dan Maryam sai yace wa uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum akwai wasu ababai wanda da a cikin at-taura haramun ne ga yahudawa su yi shi ni annabi Isa Allah ya bani dama in halatta muku wa'annan ababan da haramun ne saboda ba wa'anda suka sha wahala na doka irin banu Isra'ila su ma dalilin wahalar ta'annutin su da suke yi wa annabawan su in Allah ya ce wa annabi ka gaya musu su yi kaza sai su ce ba mu gane ba sai Allah ya ce ka ce musu su yi kaza sai su ce ba su gane ba sai a ƙara wajabta musu a ƙara tsananta musu shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu al'ummansa kada mu yawaita tambayoyi kamar yanda banu Isra'ila wani irin tambaya irin ta ta'annuti ya kure dan ya kure malam kaza akwai irin mutanen nan to yau bari mu gani yau zamu kure malam mu gani malam ya sani ko bai sani ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku mun irin wa'annan tambayoyin kamar yanda banu Isra'ila suke yi wa annabawansu wannan dalilin yasa suka halaka Allah subhanahu wataala ya tsananta musu banu Isra'ila sun kasance fa idan mutum yayi bawali kaga saboda tambayoyi na ta'annuti da suka yi wa annabawansu kawai ruwa zai sa yayi tsarki sai aka ce a sai sun yi da dutse kuma tsarkin sai gabansa ya fito da jini shine ya tsarkaka to kaga sonar aka yi fitsari kuwa a akwai bala'i kaga wanda yana daga cikin wahala wanda Allah subhanahu wataala yayi wa banu Isra'ila to shine annabi Isa dan Maryam yake gaya wa banu Isra'ila ni dinnan a matsayina na annabi cikin banu Isra'ila duk da nazo muku da sabon doka da littafi shine injila Allah ya halatta mun in halatta muku wasu abinda a baya an haranta muku su an hana ku aiwatar da shi shine annabi Isa dan Maryam yace wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum in halatta muku wasu ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku sai Imam Ibn Kathir a wannan gaba sai yace a karkashin wannan aya sai yace fihi dilalatun ala anna Isa alayhi salam nasakha ba'd shari'ati at-taurat wannan ayar dalili ne akan cewa annabi Isa dan Maryam ya shafe wasu hukuncen da Allah ya yi wa Yahudawa banu Isra'ila a cikin at-taura wa kashafa lahum anil mughatta fima kanu yatanaza'una fihi khata'an sannan ya kwarenye musu wasu ababai da aka lullube musu wanda suke sa'in sa akan sa a baya bisa kuskure kama qala fil ayati al-ukhra kamar yanda Allah ya fadi a wata aya na daban waji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da aya daga ubangijinku shine wali ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fi yi muku bayanin abinda da kuna samun sabani akan sa wasu su ce ba za su yi wasu su ce za su yi saboda banu Isra'ila ba irin ta'annu tunda ba su yi wa annabawansu ba ƴan kure suke yi wa annabawansu annabin Allah ya ce kaza su ce su ba za su yi ba su yi tambaya a ba su amsa kuma su ce ba za su yi ba bal hasili ma ukubar laifin da suka yi sai da ya shafi annabi Musa Allah ya ce su shiga ardul muqaddasa ƙasa tsarkakakkiya Allah ya ba su doka su je tare da annabi Musa da annabi Musa ya gaya musu ya ce Allah ya ce in gaya muku da ni da ku mu je wannan garin sai suka ce ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha kai annabi Musa mu ba za mu shiga wannan garin ba har abada matukar wa'annan mutanen na ciki fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun suka ce wallahi da kai da Allahnka ku je ku yi yakin mu ba za mu je ba muna nan ba inda za mu kuma akan hanyar zuwa garin ne fa don ku san cewa Allah idan ya tashi hukuba ba waɗanda suka yi laifin kadai hukuba ke shafa ba har waɗanda ba ruwansu sai ta shafe su yanzu doka ce Allah ya ba annabi Musa ya gaya musu annabi Musa ya gaya musu ga abinda Allah ya ce mu yi da ni da ku suka ce ba za mu yi ba kai da Allahnka ku je ku yi mu a nan za mu zauna shine karshenta Allah da ya tashi yin hukuba sai ya ce fa inna ha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ard sai Allah ya ce na haramta muku shiga garin da kai annabi Musa da su da suka kibin dokarka da kai da su duk sai kun sha wannan wahala annabin Allah fa Allah ya bashi doka ya gaya wa al'ummansa ya fadi suka ce ba za su yi ba da shi da Allahnsu je da hukumar ta taso sai da ta shafi annabi Musa suka yi shekara 40 suka kasa gane hanyar garin laifin wasu ya shafi ne ya shafi wasu wanda suka yi laifin daban amma da hukumar ta zo annabin Allah sai da ta shafe shi shine wa annabi Musa shekara 40 sun kasa gane hanyar garin in suka zo sai suka sun koma baya sai da suka shekara 40 suna wannan zuntirin a hanya sun kasa shiga garin saboda Allah ya ce musu sun kibi doka Allah kaga anan yana nuna maka bala'in saba wa dokar Allah to wani zai ce ai wannan mutanen banu Isra'ila ne to mu ba namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a yakin Uhud ya zabi mutane 50 gwanaye a iya harbi sai yace ku ko hau kan jabal Ruma kar ku sauka, ko da Allah ya ba mu nasara ku kasance a wurin sai in kun samu doka daga gare ni. Inda mushrikai za su sami nasara akan mu suna daukan musulmi kamar yanda shirwa ke daukan dan tsako kar ku sauko daga inda kuke sai kun ji doka daga gare ni. Ba manzo Allah ya ba da doka ba, shikenan. An fara yakin Uhudu sai Allah ya ba da nasara ga musulmai, sai suka kada kafiran suna gudu mushrikan Makka. Suna gudu sai aka fara kwashe ganima. A cikin mutane 50 din nan sai 40 suka ce kai ana fa kwasan ganima. Ya kamata mu sauka, sai shugabansu wanda manzon Allah ya nada sai ce manzon Allah ya ce ko an samu nasara kan mu sauka sai mun ji doka daga gare sa. Mu tsaya sai suka ce a ai yayi haka ne dan ya karfafa mu, mu fa za mu sauka mu samu namu kasan na ganima. Ya ce manzon Allah ya ce kar ku sauka, sai mutane 40 suka sauka, sai rage nawa 10. To a 10 nan a lokacin mushrikai suna so su zagayo amma suna jin tsoron mutane 50 din nan, sai suka ga tunda guda 10 ne suna da dama za su iya zuwa, sai suka zagayo aka kashe 8 daga cikin 10 nan. Da aka zagayo shikenan su musulmai sun raka mushrikai sun bi su da gudu suna guduwa, su kuma wannan tawagar sun zagayo ta baya. Suna zagayowa ta baya sai wa'ancan da ake kora sai suka juyo, suna juyowa wa'annan kuma sun riga sun zo sai suka shiga suka yi ambushin din musulmai. Yanzu aka sa su a tsakiya, ga manzon Allah, ga sahabbai, ga sauransu. A nan ne fa aka kashe mutane 70 daga cikin musulmai. A ciki akwai Hamza sayyidu shuhada. Hamza gwarzo ne, dogo ne, ƙarfa, washi. Shi kuma an mai alwashin in ya kashe Hamza za a mai tukuicin a 'yanta shi ya zama firi. Shi ko sai ya samu dama tazaran Hamza da Wahshi kamar yadda hadisin Imam Muslim yayi ishara zuwa gare sa, Abu Dawud da Tirmidhi da Nisa'i da Ibn Maja, Imam al-Bukhari ne bai rawaito sa ba. Mutane 10 Wahshi da ya daga mashin da ya tade ya tade sai ya harba mashin na zuwa kawai sai ta taki Hamza a kirjinsa wajen zuciya ta fasa baya. Hamza na daga kai sai ya hango Wahshi, tazaransa da Wahshi mutane 10. Hamza sai ya barka mutumin farko ya kashe shi, ya kara gaba ya lumamawa na biyun wuka ya kashe shi, ya saka ma na ukun, ya barka na hudun, ya kashe na biyar, ya kashe na shida, ya kashe na bakwai, ya kashe na takwas, yana kashe na tara sai karfin shi ya kare. Gashi ya zo gaban Wahshi ba zai iya mai komai ba saboda karfin ya riga ya kare a jikinsa. Shi kuma daman an mai ishara cewa in ya kashe Hamza ya zama da shi, kuma hikimar shi ne Allah zai hada shi da Hamza a aljanna, shi yasa Allah bai bashi dama ya iya kashe Wahshi ba. A wannan yakin aka rotsa wa manzon Allah kai, aka karya masa haƙoransa guda biyu da na sama da na ƙasa, ya koma kamar mushirya. Sahabin da ya tashi cire mashin da ya taki goshin manzo Allah da ya sa haƙorinsa wajen cirewa sai da haƙorinsa da ya balle. A wannan yakin dama ta samu, suka ce shi kenan mu kashe Annabi Muhammad ga dama. Duk sahabbai sun gudu saboda bala'in yakin. Sai na Bakar ya ce duk mun gudu. Talha Sa'd ibn Abi Talha shine wanda ya tsaya wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga dama a kashe Muhammadu, ana daga mashi za a soka manzon Allah sai ya juya bayansa kawai, aka soka mai mashin a baya, ana takawa ya rike, ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an kawo Sara ya sa hannunsa ya tare, sai da hannunsa ta koma kaman shan inna saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayansa saboda suka sai da ta koma kamar bayan kada saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, har sai da manzon Allah ya ce mai irmihim ya Talha fidaka abi wa ummi, harbe su mahaifina da mahaifiyata su zama fansa a gare ka. Manzon Allah yana ni manzon Allah ne ba ƙarya bane, ku dawo, yana kiran safai su dawo, ina sai na Abubakar yace ni ne farkon wanda na fara dawowa, na dawo yace sai sayyidina Umar ya dawo, sai sayyidina Uthman ya dawo, sai sayyidina Ali ya dawo, sai sahabbai suka fara dawowa ɗaya bayan ɗaya, bayan an kakkashe da yawa daga cikin sahabbai, wanda Amr bin Jamuh yana ciki, Mus'ab bin Umair yana ciki, sannan Anas bin Nadar yana ciki da sauran sahabbai wanda aka kakkashe su a wajen. Wannan fa doka ne manzon Allah ya bada, aka saba dokan da bala'in ya zo bai takaita akan mutane 40 suka saba, bala'in sai da ya shafi al'umma rankatakan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin yayi wa manzon Allah zafi a zuciya, yace ta yaya Allah zai rabautar da mutanen da suka rotsa wa manzonsa kai, sai Allah yace laysa laka min al-amri shay'un, sai la daftar da manzon Allah akan wannan magana, ba ruwanka akan al'amarin da suka yi, in Allah ya ga dama ya azabtar da su, in ya ga dama ya yafe musu, amma fasa maka kan da suka yi, fa innahum zalimun, azzalimai ne, kuma a cikin wa'annan mutanen akwai wanda suka musulunta da yawa, wa shi ma yana ciki, shi ya kashe Hamza kuma ga shi ya musulunta, yana daga cikin abin da yake masa daɗi bayan ya musulunta, shi ya kashe Musailamatul Kazzab, Musailama da yake cewa shi annabi ne, har ya rubuta saƙo ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace min Musailama Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah, daga Musailama annabin Allah zuwa annabi Muhammad annabin Allah, qassamallahu baini wa bainaka al-ard, yace Allah ya raba ƙasa tsakanina da kai, laka nisfun wa li nisfun, kana da rabin duniya ni ma ina da rabin duniya, yanda kake annabi ni ma annabi ne, sai manzon Allah ya sa a rubuta masa amsa, sai ce min Muhammadin Rasulillah ila Musailamatil Kazzab, daga annabi Muhammad sako zuwa ga Musailama tintirin makaryaci. To Musailama saboda yana so ya sami sojoji masu ƙarfi, sai aka samu Sajaha, ita kuma mace ce tana claiming ita ma annabiya ce. To kuma duk wannan bayan mutuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan. Da Musailama ya zo, sai ya kasan namiji da wayo, sai ya lallaɓe ta, tana da mabiya da yawa, sai ya aure ta, tunda ya aure ta kaga mabiyanta sun zama nashi, shikenan da ya aure ta da mabiyanta suka zo suka ce aina mahru nabiyyatina, ina sadakin annabiyarmu, sai ce afauna ankum salatal asr, mun yafe muku sallar asr ba sai kun yi ba, kaji nan iska, sai ce mun yafe muku sallar asr ba sai kun yi sallar asr ba, sai na Bakar ya sha wahala da su. To yana daga cikin abin da shi Wahshi yake alfahari da shi, da wannan mashin da ya kashe Hamza da ita ya daga ya kashe Musailama, yace to na kashe wato takobin Allah ko kuma zaki baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mashin, yau kuma na kashe makiyin Allah da shi, yana jin dadi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya masa ciwo iya ciwo sai ne fashe da kuka ya kalle su Hamza da aka zo binne shi littafin da za a binne shi ya kasa an kasa samun sa saboda a lokacin ana matsanancin hali in aka sa ya rufe kan sai kafafuwan su bayyana in aka jawo wajen kafan sai kan ya fito manzo Allah ya ce a rufe kan kafan da ya bayyana a sa yayi a lullube shi a binne shi manzo Allah yayi kuka yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashhadu lakum inda Allah ila yawm alqiyama annakum shuhada ila Allah aw inda Allah yace ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina muku sheda cewa ku kun yi shahada har zuwa gaban Allah ranar tashin alkiyama yace ayyuhan nas zuruhum wa sallimu alaihim jama'a ku ziyarce su ku dinga musu salati sallama fa wallazi nafsi bi yadi na rantse muku da wanda raina ke hannunsu yake hannunsa la yusallimu alaihi adun minkum illa raddu salam ba wani a cikin ku da zai zo wurin su yayi musu sallama sai sun amsa sai ce assalamu alayka ya mus'ab bin umair assalamu alaikum ayyuha shuhada manzo Allah na kuka saboda ya ga mus'ab dan umair yaro wanda ke cikin gata wanda duk imanin da kaji mutanen Madina na yi ta dalilin sa ne saboda shi ya karantar da su awwalu safirin fil islam shine jakadan farko a musulunci dan shekara 18 manzo Allah ya tura shi Madina yaje yana koya wa Aus da Khazraj addinin Allah da Qur'ani da imani da tauhidi wannan imanin da kaji an ce mutanen Madina sun yi dalilin wannan yaron ne ya karantar da su wannan dalilin yasa manzo Allah yayi kuka wanda babansa mai kudi ne babarsa mai kudi ce a garin Makka duk dandalin matasan da babu Mus'ab to wannan dandali bai cika ba saboda gatan da Mus'ab yake da shi ƴan mata ake sawa su cancana ado su tsaya a gaban sa kawai yana kallo saboda gatan da yake da shi a wajen mahaifinsa da mahaifiya baban na da kudi maman na da kudi amma gashi an kashe shi a yakin Uhudu likafanin da za a binne shi da shi ya gagara wannan abin ya sa manzon Allah ya fashe da kuka yana tausaya masa da irin gatar da yake da shi amma yau saboda addinin Allah gashi din wannan gatar Mus'ab dan Umay ya salwantar da wannan gatar a yakin Badar aka kama dan uwansa sahabin da ya kama dan uwansa aka bashi shi a matsayin bawa yace ya fanshe shi yana zuwa sai yace kakkada ga mai kafa baban sa na da kudi mamar sa na da kudi suna da kudin masifa ka bambare su sai ce Mus'ab ni ne fa dan uwanka wasu da yau bansu da yace a wannan ya fi ka a wurina kaga imani dake cikin zuciyar Mus'ab dan Umay amma gashi yau babu irin likafanin da za a lullube Mus'ab bin Umay wannan yasa manzon Allah kuka to kaga ukubar da mutane 40 suka saba wa dokar Allah amma da musibar ta zo bata tsaya akan su 40 din ba sai da aka kashe 70 sa'annan kuma bala'in sai da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fasa masa kai aka rotsa masa kai aka cire haƙoransa na sama da na ƙasa to don Allah ni da kai mu tambaye junan mu umurni nawa muke saba wa na dokar Allah ashe kenan duk wata musiba da za ta same mu dalilin saban Allah mu ne ya jawo haka saboda ukuba ce Allah yake yi to kuma haka sunnar Allah subhanahu wataala yake gudana shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wujila dhullu was-sagharu ala man khalafa amri duk wanda ya saba wa umurni na Allah ya sanya masa kaskanci da karanta zai zama karamin mutum a cikin mutane wanda babban mutum ne a cikin mutane amma idan ya zo ba wanda yake ganin girman sa saboda me ya saba wa umurnin Allah ya saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana daga cikin abin da banu Isra'ila suke yi to Allah ya turo annabi Isa ya warware wasu ababan da suka yi na saban Allah wanda Allah ya tsananta musu hukunci akan haka sai Allah ya turo annabi Isa a musu rangwame akan abin da suka yi na baya wannan yana daga ciki kamar yadda Imam Ibn Kathir yayi bayanin sa a cikin tafsirin sa sai ya ce wallahu a'lam Allah shine yafi sani Allah ya ce waji'tukum bi ayatin min rabbikum ni annabi Isa dan Maryam nazo muku da hujjoji wanda ke gaskata duk abinda na gaya muku ba shaɗi faɗi bane tabbas daga Allah yake kuma in gaya muku dan ku yi imani da hakan daga ubangijinku sai annabi Isa ya ce fattaqullaha saboda haka ku banu Isra'ila ku ji tsoron Allah wa ati'un ku yi mun biyayya ni annabi Isa da nazo muku da wannan sako kuma nayi muku rangwame daga hukunce-hukuncen da Allah ya tsananta muku akan wasu dokoki a baya to yanzu Allah ya sa ta dalili na an daga muku kafa ku ji tsoron Allah ku bi dokar Allah sai Allah ya ce inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu a harshen annabi Isa dan Maryam ya ce lallai Allah rabbi wa rabbukum shi ubangiji na ne kuma ubangijinku ne kaga nan annabi Isa bai ce shi Allah bane kuma shi bai ce dan Allah bane kuma shi bai ce abautata masa ba yana nuna musu rububiyya ta Allah ya ce lallai Allah kaga uluhiyya kenan Allah subhanahu wataala shi ya cancanci abautata masa rabbi wa rabbukum ubangiji na ne kuma ubangijinku ne sai ya ce fa'buduhu ku bautata masa ku kadaita shi wajen bauta kar ku yi tarayya da shi kar ku yi shirka da Allah subhanahu wataala gashi annabi Isa dan Maryam yana yi wa banu Isra'ila wa'azi su ji tsoron Allah ubangijinsu ubangijinsa kuma su kadaita shi wajen bauta sai ya ce hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki miƙaƙe kadaita Allah a komai shine tafarki miƙaƙe idan kuka yi za ku samu rabauta a duniya za ku rabauta a lahira kaga ashe kenan annabi Isa dan Maryam bai taba yin kira akan at-taflis ba shine trinity bai taba yin kira akai ba bai ce Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki ba a'a ya ce ubangiji na shine ubangijinku ku bautata masa ku kadaita shi da bauta wannan shine tafarkin Allah ne kake to kaga ina suka samu trinity ayoyin da suke gaba Allah zai yi bayani yanda suka fada cikin wannan wato shubha sai Allah madaukaki yace falamma ahassa isa minhum alkufra ayayin da annabi isa dan maryam yaga kafirci balalo daga gare su qala man ansari ila allah sai ya cewa banu isra'ila waye zai agaza min wajen bin dokar allah wajen kadaita allah yazo ya taimake ni wajen isar da sakon Allah ya isa zuwa ga kowa a cikin ku qala al-hawariyuna sahabban annabi Isa dan Maryam sune hawariyawa sai suka ce nahnu ansarullah mu ne masu taimakon Allah bi ma'ana mu za mu taimaka wa addinin Allah ya isa inda ya kamata za mu taimaka maka kamar yanda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadin sa mujalladi na 3 shafi na 322 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da aka zo aikin haji saboda da kafin zuwan musulunci da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi laraba suna zuwa aikin haji sai yazo sai yace man rajulun yuwini hatta uballigha kalama rabbi wani mutum ne zai karfafa ni har sai na isar da maganar ubangiji na fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lallai quraishawa sun kokarin hana ni in isar da sakon ubangiji na lokacin da baffansa ya mutu da kuma matarsa Khadija bintu Khuwailid ta rasu ana kiran wannan shekaran عام الحزن shekaran bakin cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga shine ya fita ya tafi Taif dan ya tallata musu addinin Allah shine ne musulunci da yaje mutanen Taif suka sa yaran su kanana suka rotsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da shi da Zaidu Zaid ya dinga kokarin kare jifan da ake yi wa manzon Allah aka ci komai wani dutse ya take shi a hanci ya fade su ma ya tashi to a wannan lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da shi da Zaidu suna dawowa Makka a hanya sai asbahi ya riske su suka shiga wani gona sai suka fara sallan asbahi a wannan sallan asbahi ranan juma'a sai manzon Allah ya karanta suratul sajada yana cikin karatun wasu aljanu da ake kira jinnu nasibin baqaqan aljanu ne sun zo gilmawa saboda sarkin su ya ce sai an binciko me dalilin da yasa ba sa jin labarin sama da kafin Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan hau kafadin juna mala'iku da suke sama in Allah yayi wahayi suna tattaunawa Allah ya ce yau wani zai samu kaza kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru sai mala'iku su dinga tattaunawa tsakanin su da juna a sararin samaniya to aljanu in sun hau kafadin juna in sun ji wannan maganar sai na wanda ke kusa da saman ya gaya wa na kusa sannan su je su gaya wa bokayen su ga abinda Allah ya ce zai faru sai su ƙara ƙarerake guda 100 a cikin sa to da suka zo in sun zo ji sai su ga an jefe su da yula wa anna kunna naq'udu maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada sai kogan su yace ku je ku binciko me dalilin suna zuwa sai suka ga manzon Allah na karatun wannan surar a sallan asbahi sai suka ce su wajen 8 ba su kai 10 ba sai suka ce wannan shine dalilin da yasa ba ma jin labarin sama shine Allah ya bada labari a cikin suratul jin da kuma suratul ahqaf wa id sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirina to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya dawo har ya ga wani mutumi ya tambaye shi wanda ake kiransa Affaf ya tambaye shi yace kai waye yace shi yana daga cikin waɗanda suka san Yunus bin Badda sai yace to ai dan uwana ne manzo Allah yace mai ni Yunus din nan dan uwana ne bi ma'ana yanda yake annabin Allah ni ma annabin Allah ne sai mutumin ya fashe da kuka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakana masa kalman shahada ya musulunta to a wannan lokacin kaga manzon Allah ya nemi taimako a wannan lokaci sai mutanen Aus da Khazraj suka yaje da manzon Allah me dalili saboda Yahudawa sun gaya musu cewa akwai annabin da zai zo na ƙarshe kuma daga cikin mu zai zo in yazo zamu yake ku in kuka kin imani da mu su kuma sun hada Aus da Khazraj fada saboda dukkan su makera ne banu Quraiza da banu Qainuqa da banu Nadir su makera ne sai suka hada Aus da Khazraj a Madina fada suna ta yaki su kuma suna sai musu da makami kuma suna ga musu annabi zai zo kuma in yazo in ba ku yarda da shi ba mu za mu yake ku to da manzon Allah yazo Mina tare da babansa Abbas yana tallatawa Aus da Khazraj musulunci sai suka ce ai wannan shine annabin da Yahudawan nan suke gaya mana a Madina cewa zai zo to bari mu yi sauri mu yi imani da shi kafin Yahudawa su riga mu shine dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tallata musu suka yadda da manzon Allah suka yadda suka yi imani sai ya tura musu Mus'ab bin Umair ya je ya koya musu musulunci kafin ya zo ya hijira dalilin da yasa suka yi imani kenan to annabi Isa dan Maryam shi ma yanzu ya nemi agaji tunda banu Isra'ila sun fara makircin za su kashe shi sun fara kusun kusun tsakanin su da juna, ana bayani ana cewa wannan mutumin din ba mun yi maganin sa bane, to daman idan mai wa'azi ya gagara al'umma to karshen ta shine a kashe shi kawai. Sunnar Yahudawa ce idan mutum ya gagare su suka rasa yadda za su yi da shi to sai su kashe shi. To sun fara wannan kuskus tsakanin su da juna yadda za su kashe Annabi Isa dan Maryam. To Annabi Isa dan Maryam yace man ansari ila Allah, waye zai agaza mun mu isar da sako na Allah subhanahu wataala zuwa ga mutane. Su sahabbansa sai suka ce nahnu ansarullah, mu ne masu taimakawa addinin Allah ya haɓaka. Amanna billahi, mun yarda da Allah, mun yarda da Allah kuma mun yarda kai annabin Allah ne. Washhad bi anna muslimun, Annabi Isa ka shaida mu mun yi imani, mun mika wuya zuwa ga Allah cewa Allah shi kadai ne, ɗayan ɗaya, ba yi da abokin tarayya. Saboda haka mun yarda da shi, za mu yi imani kuma za mu ƙarfafa ka a wajen isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan al-hawariyun sahabban Annabi Isa suka faɗa haka. Me suka ce? Sai suka ce rabbana, yanzu sun gaya wa Annabi Isa akan cewa fa sun yarda su yanzu sun musulunta. Sai suka ce rabbana, ya Ubangijinmu, amanna bima anzalta, mun yarda da abin da ka saukar na at-taura da injila, wattaba'na ar-rasula, wannan annabin shine wa Annabi Isa dan Maryam mun bi shi. Faktubna ma'a shahidin, muna roƙonka ya Allah ka rubuta mu cikin wa'anda suka yi shaida cewa Annabi Isa dan Maryam annabin Allah ne, ba Allah ba kuma ba dan Allah ba. Ka rubuta mu cikin wanda suka yi shaida akan haka daga yanzu har zuwa ranar tashin alkiyama. Sai Allah ya ce wa makaru, sai suka yi makirci, suka ce to ya kamata mutumin nan mu kashe shi. Wa makara Allah, sai Allah ya warware makircinsu, ya mai da martani akan makircinsu. Sai Allah ya warware makircinsu. Sai Allah ce wallahu khairul makirina, Allah shine fiyayyen masana wajen warware makircin masu makirci, ya mai da shi kansu. To anan ne za mu ji bayani a karkashin wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirina. Annabi Isa dan Maryam sun zo dan za su kashe shi, sun riga sun hada plan. Sai suka je suka ziga shugaba sarki na wannan zamanin, suka ce wannan mutumin bai yarda da mulkin ka ba, bai yarda da kaza ba, ya ma ce kaza, kai mutumin banza ne, kai dan zina ne, mashe yake ne. To ka san dama haka ake yi in kai malami ne, malamai ƴan uwanka waɗanda suke mutanen banza a cikin su ba mutanen kirki ba, suna so su yi maganinka, to abun farko za su haɗa ka da gwamnan garinku ko za su haɗa ka da shugaban ƙasanku, ai wane ma yana cewa kaza a kanka. Kuma kaga su irin wa'annan ba mutane bane wanda za su ce to a nemo min kasaddinsa in ji, ba irin mutanen bane. Kawai in an ce duk abin da aka gaya musu a kanka shi za su yi aiki da shi, musamman ma na siyasa. Akwai yarbe yanzu nan sai a shiga AI a kawo wani bidiyonka ko hotonka da wasu maganganu da sautinka a ce ga abin da ka faɗi. Kaga shi ko kai tsaye zai ce me gaskiya ne, za mu yi maganinsa, ko kuma a yi ram da shi, ko a garkame shi, ko a yi kaza. To wannan makircin shi ne suka yi wa Annabi Isa dan Maryam, suka ce bari su yi maganinsa, su kau da shi a kashe shi. Suka haɗa baki da wannan shugaban. To wannan sai ya ce to ya yarda, ya tura fadawa a zo a kashe Annabi Isa. Kaga ba tare da ya san ƙarya ba ne banu Isra'ila suka yi, sharri suka yi wa Annabi Isa dan Maryam, saboda suna so su gama da Annabi Isa dan Maryam. Wannan ita ce sunnan Yahudawa. To duk lokacin da kaga ɗalibin ilimi kake ko malami, abokanka ɗaliban ilimi ko ƴan uwanka malamai wanda ba
Allah bane a zukatansu suna kokarin su danne ka suna zuwa su bata ka to suna bin tsarin Yahudawa ne ni tsarin Banu Isra'ila idan aka je aka bata ka a wajen mutane kaga ba wanda zai ganka da kirki ba wanda zai ganka da mutunci saboda haka bai ma san me ka fadi ba amma zai kullaci adawa da kai ba CDD ba sa dada kuma bai san dalili ba saboda ne an daura shi ne akan cewa ai kai kana zagin sa shi kuma mai mulki in dai mulki na hannunsa to ko danka ne kai hatara da shi dan in kace zaka shiga mulkin sa wallahi zai taka ka ko da danka ne in kace zaka kawo mai jikas to wallahi zai iya kauda kai kai zai iya kashe ka ma saboda wannan mulki saboda giyan mulki idan ta zo to kai hatara shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man dakhala ala salatin iftutina duk malamin da ke yawan shiga wurin shugabanni sai an jarabce shi sai an jarabce shi dan ga gaskiya zai lauye ya lankwasa shi ya nuna ba gaskiya bane aka san haka saboda yana neman daraja da matsayi a wajen wa'annan mutane alakarka da su shine in sun yi ba daidai ba sai kai musu nasiha in kai musu nasiha shikenan kaga amma idan ka ce zaka kasance aka san haka to duk abinda ya faru zai iya faruwa Allah ya ji kan shehu musulunci malam Abubakar Mahmud Gumi wato shugaban kasa shagari Allah ya ji kansa da rahama yana bada labari cewa idan ba wanda yake shakkan zuwansa vila a lokacin kaman shakkan malam Abubakar Mahmud Gumi yace duk lokacin da ya gansa to ya san akwai matsala zai ce wuri kaza a gyara wuri kaza a gyara wuri kaza a gyara to kaga wanda kuma zai nemi appointment kaga karshen ta sai dai ya ce to a bashi kaza ai mai kaza a mai kaza a mai kaza amma shi wannan idan yazo zai ce akwai baraka a wuri kaza a toshi akwai baraka a wuri kaza a toshi to su kuma mutane kaga da mai kudi da masu mulki da masu sarauta ba irin waɗannan suke so ba sun fi so wanda zai kawo musu gulma ya ce wane yayi kaza wane yayi kaza wane ma ya aibanta ka wane yayi kaza akan ka to irin wannan information din sun fi son shi amma akan wanda zai zo ce a wuri kaza kai ba daidai ba za a ce yana maka katsalandan ne sai a nuna maka baya son ka alhali shine masoyinka dan duk wanda zai ga kai ba daidai ba ya ga maka wallahi duk duniya baka da masoyi irin sa saboda yana so ka gyara ne amma wanda zai ganka kai ba daidai ba yayi shiru saboda ɗan kwabbai da zaka ba su wannan ba shi bane masoyinka makiyinka ne Allah ka shiryar da mu na'am
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam
yana da tambayi ne malamin menene hukuncin rantsuwa da alƙur'ani take da wanda ba take ba domin an ce wasu suna cewa bangare idan za ta
rantsuwa da alƙur'ani alƙur'ani na farko dai maganar Allah ne kuma maganar Allah siffa ce daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala dan ka rantse da sunan Allah ko da siffar Allah ba kai laifi ba saboda Qur'ani maganar Allah ne ka rantse ne da maganar Allah da siffar Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa kaza ko kaza ko kaza wannan babu laifi dan ka rantse da Al-Qur'ani ina fata an gane saboda Qur'ani siffa ce daga cikin siffofin Allah kuma zaka rantse da Allah in ka rantse da Allah ko da siffa daga cikin siffofin Allah da Allah ka rantse saboda haka ba laifi bane dan ka rantse da Al-Qur'ani na'am
assalamu alaikum malam Allah subhanahu wata'ala ya ce duk zunubin da kan adam ya yi duk zunubin da bawan sa yake yi ba ya zara shi ga ranar kiyama wata aya kuma ta ce Allah zai gafara
ba sa cin karo da juna wancan tana magana ne wanda ya mutu da laifi bai tuba daga wannan laifin ba fa man ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu duk wanda yayi aiki daidai da kwayan zarra in dai na sharri ne ya mutu bai tuba ba to ranar tashin kiyama zai ganta a gabansa
har zai ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wai wani irin littafi ne wannan da baya kyale karamin laifi balle babba sai ya iyakance shi. Allah ce wa wajadu ma amilu hadira, sun tadda abinda suka aikata a gaba gare su. Wala yuzlimu rabbuka ahada, ubangijinka baya zalunta daya daga cikin bayinsa. Kaga wannan saboda bai tuba ba. Amma wancan ayar da Allah yake cewa inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, Allah yana kwadaitar da masu saban Allah ne. Kasan wani in yayi saban Allah ya saban Allah zai ce kai baba ko hutan jahannama ta cika mota sai mu rike noti an shiga. A'a, kakkace haka. Allah ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, ka gaya wa bayina da suka yi wa kawukan su barna, wanda ya saba wa Allah ai ya cuci kansa ne ko. Sai Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah, kakku eba tsammani daga samun rahmar Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, lallai Allah yana gafarta zunubi rankata kaptinta, inda ka tuba Allah zai yabe maka. Sai ce innahu huwal ghafurur rahim, shi Allah mai yawan gafara ne mai jin kai, in ka tuba Allah zai yabe maka zunubin. Amma kafin ya yabe maka shine hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, sai ya nuna ranan tashin kiyama sai Allah ya kira mutum musulmi. Haka manzo Allah ya ce mumini, bawan Allah zai ce fulanu bin fulan, wani dan wani, sai ya ce labbaika ya rab wa sa'adai, na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka. Sai Allah ya ce mai uduru matso, sai ka matso gaban shi. Sai ce udunu matso, sai ka matso, sai ka zo ga kaga Allah ba wanda zai maka tabinta akan aikinka. Sai Allah ya dinga zakulo maka laifuffukanka, amilta kaza, sai ce i ya rab. Sai Allah ya ce kai ka tuna a duniya kai laifi iri kaza, sai ce eh ya Allah nayi. Sai Allah ya kara zakulowa ya ce kai kaza, sai ce eh ya Allah nayi. Zai ta zakulo masa laifuffukansa. Manzo Allah ce sai wannan bawan yayi saduda yana gani shikenan sai jahannama. Sai Allah bayan ya gama zakulo mai shi gabaki daya, sai ce satartu halaka fid dunya, lokacin da kake duk wa'annan saban Allah na boye ka a duniya ba wanda ya san kana yi. Haka wa kazalika al-yawm, haka ma yau zan sutarta ka, ka tafi na yafe maka. Kaga ya samu ko? Sai ce amma al-kafir wal fasiq wal munafiq, yace kaga fasiki, kaga kafiri, kaga munafiki, ai daga dara yake saban Allah. Ya je yayi zina ba wanda ya san yayi zina, sai ka ji ya zo yana cewa baba jiya ba yayi kaza, daga dara da irin wanda suke sawa a TikTok ko a matsa kirazan su mata, kaje an ce to da ni da miliyan 10 wanne zaka zaba? A an rine ne shi ga miliyan 10 ya dauke ki. A an gane wai zai ka ji ta ce da a baka ni da a baka miliyan 100 wanne zaka zaba? Wai irin ta ga irin yan iska yan uwanta, wani ya ce me zan yi da ke ga miliyan 100? To irin wa'annan kaga a daga dara suke saban Allah. Manzo Allah ya ce to irin wa'annan da suke fitowa irin TikTok, Facebook, YouTube, Snapchat da sauransu suna fitsara yanda suke so, a ranan Allah su ma zai musu tonan sijili. Ba a duniya ai ba koyi suke ba. Kaga mumini in yana saban Allah yana ganin wani koyewa yake, baya so a gani ko? Amma kaga yana dan shafa kai, baya so a gane cewa yana saban Allah. To yanda ya Allah ya sutura ka ba wanda ya san kana wannan saban Allah, to haka ba wai ba an baka dama mane lafiji ka je ka ci gaba. Kaga wani ya ce to yawa a ana nuna mumini baya so yayi saban Allah a fili. To shi wannan a gadagadara yake yi, to haka shi ma Allah zai wulakanta shi ranan. Sai ya kira sunansa sai ya ce labbaika ya rabu wa sa'adai, ya Allah na amsa kiranka ina neman taimakonka. Sai Allah ya ce la labbaika wala sa'adai, ni ba zan amsa maka ba kuma wallahi ba zan taimake ka ba. Sai Allah ya faɗi kowa ya ji, ya ce amirta kaza, kaga wancan mumini sai da aka ce ya matso ko? An mai rufa-rufa aka ce ya tafi. Shi kuma wannan kowa sai ya ji Allah zai dinga zakulo laifuffukan da ya yi cikin gadara, kowa duniya za su ji. Sai Allah ya ce mala'iku ku ɗaure shi ku tafi da shi wutan jahannama. Kaga yanda ya tozartar da kansa a duniya, haka Allah ya tozartar da shi a ina? A lahira. Kaga wannan ba su ci karo da juna ba. Ina fatan wannan ya warware maka shubharka insha Allah.
Assalamu alaikum. Allah ya saka malam da alkhairi. Tambaya ta ita ce shin wanda ya kashe wani da gangan a nan duniya kuma aka gaskar masa da hukunci aka kashe shi yaya makomarsa a lahira?
In dai an kashe shi to Allah ba zai masa tambaya akan wannan kisan ba. Zai masa tambaya ne akan sauran zunuban da yayi tsakaninsa da Allah, amma akan kisan an wanke shi a fayil dinsa babu wannan laifin a gaban Allah. Shine hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faman asaba minhu shay'un fa uqiba lahu fi dunya fa huwa kafaratullah. Duk wanda ya wani zunubi da akwai haddi a kansa aka zo aka yi masa wannan hukunci akan wannan laifin da yayi, wannan laifin kashe shin da aka yi kafara ce gare shi, da ya mutu a ranan aka zo da shi gaban Allah, Allah ba zai tambaye shi akan wannan kisan ba, zai tambaye shi akan sauran zunubin da yayi tsakaninsa da Allah, sai kuma haƙƙin wannan mutumin in ya je gaban Allah sai a warware. Amma zunubin da yayi a wajen Allah, Allah ya kankare masa wannan zunubin tunda an kashe shi. Shi sa Ghamidiyya lokacin da ta yi zina, matan aure ce ta yi zina, ta zo gaban manzo Allah ta ce asabtu haddan ya Rasulullah, na cancanci a min haddi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina waliyinta ya zo ya ce a je a kula da ita har sai ta haihu. Tana haihuwa aka zo da ita da ɗan, sai manzo Allah ya ce a je ta shayar da ɗan har sai ya kai an yaye shi. Aka yaye ɗan aka zo da ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a jefe ta, aka jefe ta. Da ya zo zai mata sallah, ɗaya daga cikin sahaba yake cewa ya ma'aikin Allah za ka yi mata sallah bayan ta yi zina? Sai manzo Allah ya ce faqad tabat taubatan law qusimat taubatuha law wasi'at 70 rajulan bil madina. Wannan matar da kake gani, wannan hukuncin da aka yi mata ta yi tuba a wurin Allah, tubanta kadai ya isa mutane 70 su shiga aljanna. Ana ganewa? Kuma a cikin garin Madina. Ashe kenan in dai aka yi maka hukunci, Allah ba zai tambaye ka akan wannan hukuncin ba. Laifin da Allah zai tambaye ka shine haƙƙin wannan mutumin da ka kashe, tunda Allah ya hana ka kashe rai kuma ka shiga haƙƙinsa, to sai a gaban Allah ku kuma tsakaninka da shi kwa warware. Allah ya sa mu dace. Abinda muka karanta daidai, muna roƙon Allah ya karɓa mana. Wanda muka yi bisa kuskure, muna roƙon Allah ya yafe mana. Yanda Allah ya hada fuskokinmu a wannan wuri, muna roƙonsa ya tara mu a cikin firdausin a'ala. Shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa, muna roƙon Allah ya tausasa zukatansu, ya sanya musu ƙaunanmu da begenmu da tausayinmu, ya sa su yi abinda zai amfane mu duniya da lahira. Duk abinda zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu, Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi, mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba. Ya Allah muna roƙonka kowa a cikin mu nan yana da wata buƙata da yake nema a wurinka na alkhairi, Allah ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya. Akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri, Allah muna roƙonka ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri. Ya Allah wa'anda ka jarabce su da rashin lafiya a gida ko asibiti, ya Allah ka ba su lafiya, ka tada kafadinsu, ka sa su ya zama kafara a gare su. Mu kuma da ka ba mu aran lafiya, ka ba mu ikon ribatansa wajen neman yardanka. Wannan wata da muke ciki, ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu, ka sa mu daga cikin ƴantattun bayinka. Ya Allah ka kankare mana kurakuranmu. Ya Allah duk abin da zai sa kai fushi da mu ka kame hannunmu, kada ka ba mu ikon aiwatar da shi har abada. Duk abin da zai sa ka yadda da mu, ya Allah ka ba mu ƙwarin gwiwa da imani da ikhlasi da za mu yi wannan aiki, kuma ka karɓa mana a matsayin ibada. Duk yanda zamani ya kai ga kuncin rayuwa, ya Allah muna roƙonka kakka haramta mana abin da za mu ɗauɗawai niyyar iyalanmu da shi. Mu taimakawa addininmu, mu taimakawa ƴan uwanmu, mu taimakawa danginmu, mu taimakawa abokanmu na arziki, mu taimakawa makwabtanmu, mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu. Ya Allah wa'anda ka jarabce su da basu suka a cikinmu, ka yaye musu, ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu. Ya Allah duk yanda rayuwa ta yi musu tsanani, ka kawo musu sauki. Ya Allah ka buɗa musu ta inda ba su taɓa tsammani ba. Ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su a cikinmu da ƴaƴa kangararru maza ko mata,
ka shirye musu da su, ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya. Mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya Allah, muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma, ka gina masa gida aljanna, kai albarka ga dukiyarsa, kai albarka ga zurriyarsa. Ya Allah, muna roƙonka yanda ka bashi arziki, ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima, mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa. Da mu da shi, ya Allah, muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada, ka sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira. ƴan uwanmu da suke Sakkwato, Zamfara, Maiduguri, Yobe, Naija da sauran wurare a cikin wannan ƙasa namu, musamman a wannan yanki na arewa da suke fama da bandits da kuma kidnappers, ya Allah, ka yaye musu. Waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyan waɗannan mayagun mutanen, ya Allah, a cikinmu suke ko a wajenmu suke, ya Allah, kai mana maganinsu. Masu shiryuwa a cikinsu ka shirya mana da su, wanda alƙalaminka ya bushe a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba, ya Allah, ka yi mana maganinsu da abin da ya dace da su. Mu kuma muna roƙonka cikin tausayinka da lutufinka, ya Allah, ka haramta haɗuwarmu da waɗannan mayagun mutanen har abada, su ma ka haramta haɗuwarsu da mu har abada. Ya Allah, muna roƙonka da mu da masu kallonmu da sauraro, duk lokacin da mutuwarmu ta zo, ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada. Idan kiyama ta tsaya, ka sa Firdausul A'la ta zama makoma a gare mu. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.